To, assalamu alaikum, a shirinmu na mata da sana'a zaki ba mu labarin sunanki da kuma abin da kike yi.
Amin wa alaikum assalamu, sunana Maryam Aminu Bambale wanda aka fi sani da Rimba. In ce creative director na Rimba's Color, Rimba's Color Event Planning Company.
To, kun shirya taro na ta da 'yan arewa akan tsayakan kafafunsu ba sai sun jira an wani ya musu ba. Shin ya sunan wannan taro da aka yi a 'yan kwanakin nan menene maqasudin wannan taro?
Wannan taro da muka yi sunan shi Northern Youth Summit, kamfani ne na Northern Hibiscus Initiative suka shirya wannan taro. Kuma dalilin shirya wannan taro an shirya shi ne saboda mu canza tunaninmu nan mu 'yan arewa, saboda especially matan arewa an bar mu a baya. In kika tafi nan kudu ko kika je wasu nan ba da nisa ba, za ki ga yadda kowa da kowa za ki ga sun ci gaba, ba su sun tsaya tsayin kafa, ba su jira sai gwamnati ta rubuta musu abu. Amma mu fam nan mun tsaya komai sai a jira ai gwamnati. Tunanin nan namu yana nan, in ba gwamnati ba iyayenmu. So we need to change gaba ɗaya wannan tunani namu kafin a ci haka. To makasudin shirya wannan taron kenan da aka yi don saboda a yi mutane fada, 'yan arewa mu tashi, mata mu tashi, mu nemi na kanmu.
Wannan shine karo na farko da aka yi wannan taro na summit din koko an taba yi?
Wannan shine karo na farko da aka fara yin wannan taron, ba taba yi ba. Wannan ne karo na farko, zango na farko da aka fara yi.
Kin batu na cewa matan arewa an bar su a baya, ta yaya matan arewa za su taso a dama da su kamar yadda ragowar mata da ke Najeriya suke hoɓɓasa su kuma tsaya kan kafafunsu?
Eh, wannan batu da nayi akan matan arewa na yi shi ne saboda kin ga yadda matan arewa an bar mu a baya. So ita wannan shugaban kamfani namu ta riga da ta yi plan inta project din 16 years project ne za ta yi, kuma a kowane garuruwan arewa insha Allah za a yi giggina masana'o'i, wurin koyon sana'o'i. To daga nan ne za a zo a register, kowa ya zo insha Allah a koya maka sana'a wanda ko gwamnati ba ta baka ba, ko baka da aikin yi, za ka zauna ka koyi iya sana'an da za ka yi, kuma in Allah ya yarda a tallafa maka da duk abin da ya sauwaka ka samu kai ma ka fara naka insha Allah.
Dan na wuraren masana'antun da za a giggina, shin kyauta ne za a koya mata sana'a ko kuwa akwai wani kuɗi da za su biya? Kuma waɗanne irin sana'o'i ne za a koya musu?
Waɗannan masana'antun da za a gina su za a yi su ne akan kyauta, amma ba kan kyauta ba ne, akwai kuɗin da za a biya ƙalilan, saboda mu kin san NGO ne, su muna neman sai mun yi aiki, dole da gwamnati za su taimaka a tallafa ma mutane gaba ɗaya. Idan har ba mu samu gwamnati ta tallafa mana ba a wannan project din namu, muya, saboda a times gwamnati abubuwa kan yi yawa, abu ya dau lokaci, a dade ana nima a itaddi za ka zuba za na ba gobe. So muya kanmu za mu taru mu hada kai, mu hada karfi da karfi yanda aka saba. Akwai abin da ake cewa crowdfunding, za a yi taro na tallafi, a hada kuɗi, a hada duk abin da ya sauka a samu a yi. Dan dai gaskiya dole ne, ya zama dole mu 'yan arewa mu tashi mu farga mu taimaka ma junan mu gaba daya. Da yake project dinmu na shekara 16 ne insha Allah, so abinda wanda za mu fara yanzu shine manufacturing company. Za a koya maka abubuwan dinki ba wai a kin koyi dinki yan riga ko mene sauransu ba, kin koyi yanda zaki dinka haddasa irin su uniform din mutane, ma'aikata da sauransu, yanda zaki yanka ki dinka da komai da komai. Katotan manufacturing company muke so, me dress manufacturing, clothing manufacturing company insha Allah. Sai second project din mu shine carpentry, shi kuma carpenter, aikin carpenter ne da ake so a yi shi ma, za a yi shi in the sense that mata ba wai maza kawai ba, ki zauna ki buga katako, ki buga kusa, ki hada gado, ki hada mene, ki gama kawai ki ci akwashe kayan nan aje a kai shi dakin amarya. Kin gani ba sai wai ya kamata a ce irin ai ko carpenter, tunda workshop ne, in workshop kin na gidanki ai ba wani wuri kika je koyo sana'a ba, ba sai kin je wani wuri ba. So shi yasa muke roƙon Allah ya ba mu sa'a duka, mu hada karfi da karfi, kuma gwamnati ta taimaka mana. Mun san abubuwa suna yawa, kuma we appreciate efforts in gwamnati, amma duk da haka muna roƙon ta taimaka mana, mu ma mu taimaka maka mu. Sai kuma third abin da zamu yi shine masana'antar takalma da jakunkuna, duk wani leather works da waye, duk wani abin da ya kamanci takalmi, boot ne, cover shoes ne, wanne ne, duka da yanda zaka yi jaka ne, jakan makaranta ne, jakan zuwa gidan biki ne, jakan menene, duka akwati da komai, duk wani dai abu da zai jaka da akwati, sai shi ma za a koya ma mutane. Daga nan that is our third project. Sai kuma fourth project din mu shine babban wanda kowa yake san cewa to project din abinci, shine za a koya maka duk wani samfarin abinci, duk wani kalan abinci, duk wani abin da ya kamata a yi na ci dai, na ci da sha duka sannan kuma da yanda za ka yi packaging ka rika har in Allah baka iko ka rika kai su manyan kamfanonin saboda akwai abubuwan da za ki ga irin a ce mu akwai kananan local abubuwan mu yanzu ne ake importing din su kasashe so ko duk wa'in da aka koya mu mutane insha Allah duk hanya ne da kowa zai tashi dogaro da kai saboda main team din abun mu shi ma is dogaro da kai kowa dogara da kanshi ba wai ya jira sai an mai ba
to madalla baraka bashir daga Kaduna a Nigeria.